Sasha Hausa na Maryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin. A yau Laraba 15 ga watan Maris na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu, za mu sake kawo muku dan takaitaccen tarihin jihar Oyo da ke kudu maso yammacin Najeriya. Yayin da ya rage sauran ƴan kwanaki a yi zaben gwamnoni da na ƴan majalisar jiha a ƙasar. Wasu mazauna jihar sun bayyana ra'ayoyinsu game da zaben.
Mu abinda muna so lokacin zabe a samu tsaro, saboda in babu tsaro ba za mu fito mu yi zabe ba. Saboda can baya anan Ibana an saya da jima da fada ana kashe mutane.
Ni ne Ali Gure mai injin. Amma mu hoton mu dai idan an kalkwali idan ana cikawa.
Kamar yadda muka saba kowace ranar Laraba a wannan lokaci, yau ma muna nan tafa da shirin ciwon yamace wanda Aisha Ma'azu ta shirya za ta kuma gabatar da ma sharhin idan kasar Kamaru. Amma yanzu dai sai a gyara zama a sauraron labaran duniya kashi na farko.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Duk da sabanin ra'ayoyi da suke da ita da Amurka akan batutuwa da dama, da alamar Russia da China da kuma Iran suna da damuwa ta bai daya da Washington akan barazanar ta'addanci daga Afghanistan. Lamarin da ya sa suka yi kira ga shugaban gwamnatin Taliban da ya cika alƙawarin da ya ɗauka na yaƙi da ta'addanci. Ana zargin wasu ƙungiyoyin ta'addanci a Afghanistan suna shiryawa da kuma aiwatar da hare-hare a kan ƙasashen Pakistan, Tajikistan da kuma Uzbekistan, a cewar jama'an Amurka. Sama da ƙungiyoyi 20 ne suke iƙirarin kasancewa a ƙasar da ba ta da iyaka da teku. Babbar damuwa ita ce kasancewar kungiyar Tariki Taliban Pakistan a kasar Afghanistan, wato kungiyar ta'addanci na TTP da sautari take daukan alhakin kai hare-haren ta'addanci a Pakistan a cikin 'yan watannin nan da suka shuɗe. A makon da ya gabata, jami'an diplomasiya daga Russia da China da Iran da Tajikistan da Uzbekistan da kuma Turkmenistan sun haɗu a Tashkent suka tattauna akan lamarin na Afghanistan. A jiya Talata, shugaban Amurka Joe Biden ya tabbatar da wata dokar umarnin shugaban ƙasa da ke umurtan hukumomin tarayya su fito da tsarin da zai karfafa dokar bai daya ta yaƙi da amfani da bindiga da ya sanya wa hannu watanni 9 da suka shuɗe, da zai zurfafa binciken halayyar masu sayan bindiga da kuma karfafa dokokin kwace makamai a hannun mutane da ake zato suna barazana. Dokar bindiga ta shekarar 2022 ta faɗaɗa binciken masu sayan bindiga 'yan ƙasa da shekaru 21 da kuma ɗaukar matakai akan masu safarin bindiga a jihohi. Dokar ta kuma dakatar da gidauniyar tarayya ga jihohi domin kafawa da kuma aiwatar da dokar nan da take hana mutane da aka taɓa kamawa da laifin bindiga sayan makamai, kana ta samar da tallafi ga shirye-shiryen kwantar da tarzoma da kuma ayyukan kiwon lafiyar ƙwaƙwalwa. Biden ya yi magana akan sabon yunkurin kawar da rikicin bindigan ne a jawabinsa a Monterey Park a jihar California, inda wani mahali ya buɗe wuta a wani gidan rawa yayin bukin sabuwar shekara a ranar 21 ga watan Janairu ya kashe mutane 11, kana jikata wasu guda 9. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Jama'an Somalia sun yi kashedi ga gwamnatin tarayya da gwamnatocin yankuna kada su raina ƙarfin kungiyar 'yan ta'addan Al-Shabab da kuma ISIS, yayin da hukumomin ke shirin kaddamar da wani aikin soja akan kungiyoyin. Duk da nasarar da aka samu a tattaunawa da Al-Shabab a wani yankin bayan gari mai girma a tsakiyar Somalia, kungiyar ta 'yan bandagan ta sake kaddamar da farmaki na wani mummunar fashewa da kuma kai samami a tungayen sojoji, kana suka kashe mutane da dama. A halin na baya-bayan nan a jiya Talata, wata mota dankare da bama-bamai ta Al-Shabab ta auna wani gini da ke ɗauke da jami'an yanki waɗanda suke shirin ɗaukar matakan soja akan Al-Shabab a garin Badre a yankin Gedo. Harin ya halaka sojoji 4, kana jikata wasu 9. A ranar 7 ga watan Maris ɗin nan, Al-Shabab ta kai samame akan tungar soja da ke ƙauyen Jana Kabdela, inda suka kashe sojoji 5.
To an jima kaɗan, za mu kawo muku ƙarashin labaran duniyar. A ci gaba da waiwayar tarihin siyasa da tattalin arzikin jihohin Najeriya, za mu sake lekawa jihar Oyo da ke kudu maso yammacin kasar. Jihar da ke da yawan al'umma sama da miliyan 7 bisa ga alkalaman kidayar jama'a na shekarar 2016. Mazauna jihar sun tofa albarkacin bakinsu game da zaben rana Asabar da ke tafi. Ga rahoton wakilin muryar Amurka Hassan Umar Tambuwal.
Talaka kabar kuka kuri arkai cinka ka rike makamanka ita za ta cece ka
talaka kabar kuka
AIP gwamnatin jihar Oyo engineer Oluseyi Abiodun Makinde ran 25 ga watan Disamba na shekarar 1967 a Ibadan sai Makinde kamar yadda aka fi kiran sa ya kama mulkin jihar Oyo ran 29 ga watan Mayu na shekarar 2019 bayan da ya lashe zaben gwamna a tutar jam'iyyar PDP kuma har yanzu yana neman a sake zaben sa karo na biyu a jam'iyyar ta PDP kafin ya dare kujerar gwamnatin jihar Oyo ya rika mukamai da dama a kamfanonin mai da gas jiniya Shayi Makinde na jam'iyyar PDP da mataimakin sa Bayo Lawal sai Chief Tasalin Folarin da mataimakin sa David Okunlola na jam'iyyar APC sune suka fi karfi a cikin yan takarkarin gwamna a jihar Oyo jam'iyyun UPN MPN AD APC da PDP sun yi mulki a jihar Oyo a ranar 3 ga watan Fabrairu na shekarar 1976 ne aka kirkiro jihar Oyo daga lardin kudu maso yammacin Najeriya wato Western Region kana babban birnin jihar Oyo shine Ibadan jihar Oyo dai tana da fadin kasa har na murabba'in kilomita 28,454 ta yi iyakoki da jihohin Kwara Osun Ogun da kuma kasar jamhuriyar Benin jihar ta Oyo dai tana tinkaho da cewa anan ne aka fara kafa gidan talabijin na farko a kasashen Afirka kana anan ne aka fara yin jami'ar farko wato jami'ar Ibadan jihar Oyo mai kananan hukumomi 33 tana da yawan jama'a har mutane miliyan 7,840,864 a bisa alkalumin hukumar kidayar jama'a ta kasa wato na shekarar 2016 wasu 'yan Najeriya mazauna jihar Oyo sun yi magana a game da zaben mai zuwa
sunana Fatima Bola mu abun da muna so lokacin zabe a samu tsaro saboda in babu tsaro ko samu fito mu yi safe ba saboda can baya ana ibada an saya da jima da fara ana kashe mutane in babu tsaro fa safe sai wahala
ni ne yalo gure mai engine amma mu hoton mu dai idan an kalkwali idan ana cikawa to amma sai ai ta zabe ana cewa zai mu kaza zai kaza ku zabe mu ba ai an gama kada su tabbiya ba kuma ganin kowa aikin da kace zabe ku kuma ba za ku kuma ganin wani aikin an yi shi sai bayan shekara huɗu su kun so kasana ku kuma daga talakawa sai mun cewa ai lokacin kaza babu kudi ne ba kaza kaza sai ai basu zo su ga alƙawari ba to shine a matsalan mu da wannan mutane
tsakanin shugaban kasa gwamnati da kuma ƴan majalisa wanne kake ganin ba su cika alƙawari idan an zabe su
ba su cika alƙawari saboda haka shugaban kasa zai ce zai muku kaza gore su wannan su ma za su dan san alƙawari su zasu jawo su kaza sai ma abin ga sanatoci za su zo cewa ai mun an zabe mu za mu zo mun zo alƙawari kaza ai ba to amma ai kai dinnan kowa ba wanda zai haka zai zo ya cika alƙawari
sunana Abule to kai kuma menene damuwarka a wannan zabe mai zuwa
ni damuwa na shine duk inda sanno gaba ta sharuwa nan ta baki sha saboda yanzu ba shi bane ga zabe ya gabato ko wanne ka ga to sai alƙawarin ƙarya duk lokacin da suka to suka tsara muku kuka hau suka taya suka ci to kowa bukatar gidan sa yake babu wanda ke dubin talaka yanzu ga ka dubi irin yadda muke gogurmaya muka zabi Buhari abubuwa duka yanzu ga shi kowa yanzu jikin ya gaya mai kana nan Buhari bai cika muku alƙawarin ba ko kuma bai muku abubuwan da ya kamata ba ai ba zata an kai saboda wallahi irin yadda dai mun kai gehen Buhari mu ganin cewa abubuwa za su tafi duka abubuwan sun dawo sun lalace kada Allah sa maimaita
yan takara masu zuwa daga jam'iyyu da dama da sai ka nemi bukata gare su me zaka ce to wace bukata zan nema gare su saboda komai bukatar da ka zo ka nema ana iya cewa nan ai ma amma da an daga shi kenan an wuce da kai
sunana Alhaji Samaila 1000 sabuluwa abu bukatar mu a koran sabon da za a yi na president da na gwamnoni da na senator da na rep da na house of assembly to san mun lafiya muke so ba ma so fada kudi sai sassa fitina ba ma so a san mun lafiya muke so a Najeriya
sai kenya na babban degrees abin da damuwa security
amma tsaro kenan
tsaro mai damuwa ba aiki a taimaka remata kuma ba aiki sansan
Hassan Umar Tambuwal murar Amurka daga Ibadan a Nigeria
A gaida Hassan Umar Tambuwal. To kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Ma'aikatar sojojin Amurka ta ce wani jirgin yakin Rasha ya ci karo da wani jirgin Amurka mara matuki mai tattara bayanan sirri da ke aikin bincike a sararin samaniyar ƙasa da ƙasa da kan tekun Bahar Aswad. Lamarin da ya sanadiyyar tarwatsewar jirgin mara matuki wani jami'in ma'aikatar sojojin Amurka da ba a bayyana sunansa ba ya shaidawa muryar Amurka cewa ba a gano jirgin Amurka mara matukin ba mai lamba MQ-9. Ma'aikatar tsaron Rasha ta dora laifin hatsarin akan jirgi mara matukin kana ta ce jirginta mai lamba SU-27 bai samu tuntubar ma'aikatar jiragen saman Amurka ba. Kakakin ma'aikatan harkokin wajen Amurka Ned Prince ya ce Amurka ta gayyaci jakadar Rasha akan wannan hatsarin domin ya mata bayani. Tuni aka yi wa shugaban Amurka Joe Biden karin bayani game da wannan hatsari a cewar kakakin fadar White House John Kirby. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya fara yada zango a Addis Ababa babban birnin kasar Habasha a ziyararsa ta wuni biyu zuwa nahiyar Afirka. Mulaguron nasa wani bangare ne don zurfafa mu'amalan Amurka da nahiyar. Dangantakan Amurka da kasar Habasha ta yi tsami a cikin shekaru biyu da suka shuɗe sakamakon mummunan yakin basasa da ya sanadiyyar mutuwar fararen hula da aka kiyasta sun kai 500,000 saboda yaƙi da yunwa da kuma rashin samun magani. Wasu dubun dubata kuma sun rasa muhallansu. A yau Laraba ne Blinken zai gana da Prime Minister Habasha Abiy Ahmed. Ana kuma sa ran zai haɗu da jami'an yankin Tigiri. Ziyarar tasa za ta mai da hankali ne akan aiwatar da yarjejeniyar zaman lafiya da aka kulla a watan Nuwamban bara da ta kawo ƙarshen tashin hankali a yankin Tigiri da ke arewacin ƙasar.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kafin ku ci shirin mu na gaba, ku dan shakata da wannan waƙar. Shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16-25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To yanzu kuma ga maimaitin shirin ciwon ya mace.
Thank you. Assalamu alaikum ne sauraro. Barka da hantsin wannan rana. Mu barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. A yau mun gayyaci Hajiya Hawwa Mustapha Babura, yar asalin jihar Jigawa wacce a yanzu take zaune a jihar Missouri a Amurka, sai Hajiya Huraira Musa wacce ita ma take zaune a jihar New Jersey a Amurka. Na kuma fara da neman jin ra'ayin Hajiya Hawwa a game da wannan rana da kuma yadda hirar tamu ta kasance.
Ina mai matuƙar farin ciki nuna murnata ga wannan rana ta mata, saboda nuna muhimmancin 'ya mace ko mata a al'umma gaba ɗaya a duniya. Lallai 'ya mace tana da muhimmanci a duniya a matsayinta ta mace, a matsayinta ta uwa da take ‘ya’yanta, a matsayinta ta shugaba wadda take da haƙuri da nuna juriya da sanin ya kamata a dukkan al'amura, ba na cikin gida ba har na waje. Mata gaskiya a duniya a turance zan ce they have come along.
Suma ana damawa da su yanzu.
Tarihi yanda ya nuna, ba ina nufin kamar tarihi a nan irin na kasashen wajen nan, mata da ba ma a saka su a matsayin kamar a ce suna da ƴanci wanda yake daidai da na ɗa namiji. Kuma tsayin san ƴanci ba ina nufin wai irin kamar a ce kai ɗaya ba abinda namiji ya mace za ta yi, ba ma irin wannan ba. Kuma alal misali wajen ilimi, sai kika kamar sai an fi san ɗa namiji shi ne zai je ilimi, an sabunta darajar ƴa mace wajen neman ilimi. Amma yanzu ga shi nan kusan duk duniya still akwai guraren da ake gwagwarmaya, amma akasarin kasashen duniya 'ya'ya mata suna da ƴancin su je su nemi ilimi. Sannan a da aiki ma na samun abin kan jiki a matsayinki na 'ya mace, da ba a fahimta ba, sai dai 'ya mace su zauna sai dai abin da namiji ya bata, in bai bata ba ma ko oho. Amma yanzu akwai dama da ta kawo da yawa, yadda mata suke iya samun dama su yi aiki su samu na kansu, kuma suna samun mataki a ilau a guraren ayyuka.
To gare ki Hajiya Huraira, yawanci idan aka ce a baiwa mace dama, za ki ga kamar wani rukunin mutane suna tunanin cewa ana neman daidaito ne.
Amina ce Muhammad, ita ce fa mai taimaka yau Attorney General na United Nations, amma duk da haka aibata manta tarbiya ba, mutum manta kuma inda ta fito ba, ta san cewa dai ita mace ce kuma a musulunce ko da yaya ko me shi gaban da ta samu. An koyar da mu cewa namiji daga addinin mu har da tarbiyyar mu cewa namiji shine na gaba. To yanda mazan mu suke tunanin cewa aka bar mata suka ci gaba zai kawo raini, wallahi wannan abin bai kamata a ringa tunani a haka, don akwai mata da yawa da suka ci gaba suna abubuwa kuma da yake da ban sha'awa, da suke taimaka ma jama'a, taimaka ma garinsu da iyayensu da ɗan uwansu, da fitar da danginsu daga talauci, don suna da abin hannunsu. Ba tsammani in an ce wai a ce magan da suke wannan tunanin ya kamata su fara gadiwa, ba haka suke tafi ba. In mun ce a ba mace hanyar da za ta ci gaba, ba wai ana cewa mace za ta zo tana dakar-dakar da namiji ba.
Wannan tabbayar taki ce Hajiya Hawwa. A na kira ayin duk da cewa yanzu kina ƙasar Amurka, na tabbata kina mu'amala da mutane a can gida Najeriya da kuma sauran sassan duniya. Yaya kike kallon al'amarin a nan da kuma can gida, kuma kamar wasu abubuwa ne suke janyo tarnaƙi wajen tabbatar da cewa mace ta kai ta cimma wani abu a rayuwa?
A gaskiya kafin ma na fara cewa wani abu wanda zai nuna ci bayan ko rashin samun ci gaba ga rayuwar 'ya mace a nahiyar Afirka, ma ba Najeriya kawai ba, sai na farawa Afirka sosai, musamman Najeriya ƙasa ta farko. Akwai ci gaba sosai, matakai kala-kala da ya nuna mana, because idan na lura zanga a zamanin iyayena shi ne zamanin da mata ba a yace musu lallai su samu ilimi. Aka zo ga kan yayyena, daga kan yayyena aka samu mata suna da ƴancin ilimi har da wasu da suke zuwa su yi aiki. Daga kan irina yanzu an banmu mun fito, ko da miji ko ba miji, iyaye daga kaina yanzu shekara ta na haura 50. Amma tun daga kaina aka yadda wa ƴa mace take iya fita ƙasar waje ta yi ilimi ta dawo ba lallai sai tare da mijinta ba. To yanzu kuma ƴaƴanmu suna da kama mukami a shugabanci kamfanin nufa za a iya ɗauka. Yanzu a Afirka muna da mata suna tuka jirgin sama, muna da mata suna shiga cikin aikin kare ƙasa kamar soja da mukamai da yawa. Akwai mata likitoci so ta wannan samun cigaba ne. Kuma in kika taki ga cewa ko a kasashen da aka ci gaba musamman kasar America da kowa dai yake kallo ne ko da kita har a yanzu akwai gwagwarmaya a inda ba a kamanta mace da namiji kamar wajen biyan aiki. Zaki ga kuma aikatun idan an tashi mace aikin da za ta yi shi namiji zai amma sai a dara wajen biyan albashi sai a ba namiji fiye da mace. To ganin cewa kasashe irin wannan ma da suka fi mu ci gaba har yanzu wacce ba ta kai matakin namiji a daidaituwa ba a wasu ɓangaren. To ai sai mun tsara wa kanmu mu kuma a Afirka da sauran ƙasashen irin su Najeriya. A gaskiya akwai ci gaba amma fa akwai sauran aiki.
Na dawo gare ki Hajiya Hurira. Menene ra'ayinki game da taken ranar da bana?
Ya kamata a wannan ya faru ma shekara da shekara. Matanmu na Najeriya ko na Afirka suna da ƙoƙari, suna da ilimi, suna da fahimta, suna da ƙwazo na neman abin hannu da kuma dinkin lura. Duk mace da Allah ya mace rufin asiri za ta koma ƙauyenta ne ta yi taimako. To shi yasa ake cewa in aka taimaka ma mace ta ci gaba to za a taimaka ma jama'a cewa don Allah ya yi masu lura da yanayi masu tausayi iyaye ne ko yarinya karama ce ba shi ka halin da take halin da wanda za ta tashi ne ta lura da jama'a ba wanda take yi kawai ita san ita ne. So a ce wai yanzu yake faruwa ko man ji daɗi yanzu ne ya faru ya kamata a yi wannan abu wannan abin ya faru dinkin ne. Da muna da mata da yawa kamar Amina ce Muhammad ita ce fa mai taimaka yaro
babban sakatare majalisar ɗinkin duniya
gaba daya. Duk da haka za ki ga kana rike da addininta kana rike da tarbiyyarta akwai rage da gani amma ta wani intaji karau abin da tana magana da fulatanci tana magana da Hausa ba ta taɓa tuna cewa Allah ya yi ba ta wannan position ta kuma za ta tubo a Afirka dole ne su zo karkashin ta sai ban tambayi akwai wannan ma a cikin ta kawai ita ta san cewa an ba ta wannan dama wannan aiki ya kamata ta yi yadda za ta taimaka ma mutane jama'a gaba ɗaya ma ba mata kawai.
Me kike gani ya kamata a yi domin tabbatar da cewa ita mace ta ci gaba duk da cewa ɗaiɗaikun mata da na yi hira da su sun ce matan Afirka ni ma fa yanzu ana damawa da su amma da sauran rana a gaba.
Ya kamata a bar mata su yi karatu shi ne na fitar kuma in mutum da ya karatu ba ko da an dan alali kuɗin nan aka ce ki je ki kasuwanci da shi ba za ki kai mikar da kasuwancin nan gaba don ba ki iya yanda za ki cuccuya shi ba. Amma in aka bar ki kai karatu ko da karatun nan bai kai university ba wa ko da primary ne aka ba mata kan kai da wannan ranar farin ciki because gaskiya a kowane rana ci gaba mutum. To amma abinda zan ma matan magana daga da muna samun an ba mu ɗan hanya mai ci gaba ku rinda ɗaukan wannan abu kai gida in ya ce ku kai ƙauye don duk kuɗin gajin mutanen da suke ƙasan kawai abinda ba ma na kake cewa wani lokacin da aka ce a Hajiya Hurira kin ga komai rufan asirin ki inda ki taimaka ma ƴan uwanki da ƙauye ki ba ki da rufan asiri yana nufin cewa in ban kafa su kai a mutane kudin za su zo su tambaye ni abin da za su yi kuma in ina ba kudin da za su abin da za su yi kuma wancan kudin ba kudin zai ƙare.
Sauraro kada a sha'afa ana sauraron shirin ciwon ƴa mace ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma da haka za mu naɗa tabarmar shirin a yau. Sai zuwa makon gobe idan Allah ne kowa mai komai ya kai mu sake dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin bakin namu da dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu ni Aisha Mu'azu nake cewa mu huni lafiya.
Madalla a gaida Aisha Mu'azu yanzu kuma ga sharhin jaridan ƙasar Kamaru.
Za kwana a sanin jirgin namu na wannan mako ne da jaridar da mai sade ta kasar jamhuriyar Kamaru an da ta ruwaito mana cewar yanzu dai an gudanar da zaben yan majalisar dattijai a kasar jamhuriyar Kamaru an da zaka ake ganin cewar jam'iyyar nan ta shugaban kasa LDPC ko CPDM ita ce take kan gaba wajen lashe kujerun guda 70 sannan kuma dokar kasar jamhuriyar Kamaru ta bawa shugaban zabo mutane guda 30 domin cike gurbin kujeru 100 a majalisar dattawan kasar jamhuriyar Kamaru sai kuma jaridar Lushu anda ita kuma ta bayyana mana cewa yanzu dai a jihohin da ake amfani da harshen ingilishi sarauniyar ingila a kasar jamhuriyar Kamaru ana kokarin ganin cewa an dakile masu tayar da kayan baya wanda yanzu haka suke dauke da bindigogi sama da shekaru 5 kenan suka yi suna karkashin kasa cewar araba kasar jamhuriyar Kamaru gida biyu su dauki kasar su ta kashin kansu wanda ake kiranta ambazoniya amma shugaban kasar Kamaru Musa Fulbiya ya ce shi kan ba zai yarda ya mika kai boli hau ba domin kasar Kamaru guda ɗaya ce ba kasar ce guda biyu ba sai kuma jaridar da Sahel ta arewacin kasar jamhuriyar Kamaru anda ita kuma tace a yanzu dai an yi kokarin ganin cewar an dakile maharan na Boko Haram wanda suke da mazauni a kasar tarayyar Najeriya kuma suna kurarowa kasar jamhuriyar Kamaru jami'an tsaro na hadakan kasashen tafkin Chadi sun yi kokari na ganin cewar sun gama da maharan na Boko Haram yanzu dai zaman lafiya yana kankama a yankin na tafkin Chadi kasar Kamaru da kasar Chadi da kasar Niger da kuma kasar tarayyar Najeriya sun yi kokari mutuka gaya inji jaridar sai kuma jaridar Afrim Media anda ita kuma nunawa ta yi cewar yanzu dai shugaban kasar jamhuriyar Kamaru Musa Fulbiya yana kokarin ganin cewar an kawo ci gaba ta duk bangarori a kasar Kamaru har yanzu haka ake ta gina manyan tituna a fadin kasar baki daya za mu kammala shirin jaridar namu na wannan mako ne dai da jaridar Tafibiri anda ita kuma ta yi mana tsokaci kan yadda yanzu da ake ci gaba da binciken kwakwaf kan kashe dan jaridar nan Zogo wadda ake ganin cewar akwai hannun manyan jami'an gwamnati da kuma wani hamshakin attajiri dan kasuwa wanda yake da gidan jaridar nan Anadot kuma ana ci gaba da binciken ne ba dan komai ba sai domin kasashen duniya sun cewa kasar jamhuriyar Kamaru da ta yi kokari ta zakulo waɗanda suka yi wannan aika-aikar Mahama Awal Garba muliyar Amurka daga kasar Kamaru.
A gaida Muhammad Awal Garba to yanzu kuma ga labaran duniya a takaice.
Duk da sabanin ra'ayoyi da suke da ita da Amurka akan batutuwa da dama da alamar Russia da China da kuma Iran suna da damuwa ta bai daya da Washington akan barazanar ta'addanci daga Afghanistan. Lamarin da ya sa suka yi kira ga shugaban gwamnatin Taliban da ya cika alƙawarin da ya ɗauka na yaƙi da ta'addanci. Ana zargin wasu ƙungiyoyin ta'addanci a Afghanistan suna shiryawa da kuma aiwatar da hare-hare a kan ƙasashen Pakistan, Tajikistan da kuma Uzbekistan a cewar jami'an Amurka. Sama da ƙungiyoyi 20 ne suke iƙirarin kasancewa a ƙasar da ba ta da iyaka da teku. A jiya Talata shugaban Amurka Joe Biden ya tabbatar da wata dokan umarnin shugaban ƙasa da ke umurtan hukumomin tarayya su fito da tsarin da zai karfafa dokar bai daya ta yaƙi da amfani da bindiga da ya sanya wa hannu watanni 9 da suka shuɗe da zai zurfafa binciken halayyar masu sayan bindiga da kuma karfafa dokokin kwace makamai a hannun mutane da ake zato suna barazana. Dokar bindiga ta shekarar 2022 ta faɗaɗa binciken masu sayan bindiga 'yan ƙasa da shekaru 21 da kuma ɗaukar matakai akan masu safarin bindiga a jihohi. Jami'an Somalia sun yi kashedi ga gwamnatin tarayya da gwamnatocin yankuna kada su raina ƙarfin ƙungiyar 'yan ta'addan Al-Shabab da kuma ISIS yayin da hukumomin ke shirin ƙaddamar da wani aikin soja akan ƙungiyoyin. Duk da nasarar da aka samu a tattaunawa da Al-Shabab a wani yankin bayan gari mai girma a tsakiyar Somalia, kungiyar ta 'yan bandagan ta sake kaddamar da farmaki na wani mummunar fashewa da kuma kai samami a tungayen sojoji kana suka kashe mutane da dama. A halin na baya-bayan nan a jiya Talata, wata mota dankare da bama-bamai ta Al-Shabab ta auna wani gini da ke dauke da jami'an yanki waɗanda suke shirin ɗaukar matakan soja akan Al-Shabab a garin Badre a yankin Gedo.
To masu sauraro, iyakacin abin da ya sauka kenan a shirinmu na yanzu, sai kuma can an jima da rana za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. A madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin, da Solomon Abu wanda ya hada shirin, da ma injiniyan Makal, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.